Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da duniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan kiwon lafiyar mata. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta zanta da ƙwararriyar likita akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin ƙwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da fata lokaci ba za mu koma ga tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata akan muhimmancin kiwon lafiyar mata inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da Dr. Babatu Abdulrashid ƙwararriyar likita akan lafiyar mata dake asibitin koyarwa na Barau Dukko a jihar Kaduna.
Yaraji barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Za mu tattauna abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya ne. Ina tare ne da Dr. Lubabutu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na Barau Dukko a jihar Kaduna tana bangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na kungiyar likitoci mata na Najeriya wato M1. Za mu tattauna ne akan lafiyar mata wato gabaki daya mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin da take haihuwa har bayan ma mace ta gama haihuwa. To al'ada dai abu ne wanda yake da ƙarfi musamman a arewacin Najeriya musamman bangaren awatayya. Lafiyar jikin mace gabaki daya zaki ga abu ne wanda a gidan miji ma yafi ƙarfi saboda anan ne za a ta samu ciki za ta renin cikin za ta haihu. Al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu akwai abubuwa da ake na al'ada wanda yake shafar lafiyar ta. Kamar wanne ne take da ƴancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a mata
wato kamar yanzu misali bangaren Hausa al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi kamar su wankan jego kamar wasu abinci haka sai a ce an yi mata iyaka da cin wa'annan abincin cewa za su haifar mata da wani illa nan ko suna da amfani
ko sai haifar ma jariri dan
da ta haifar ma jariri ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu da sauransu sannan musamman ma ga in ya mace ta haifa akwai wani abu da muke ci da ake ce mai yankan gishirin da shi ma yana da illa to duka wannan
wa ake yankan gishirin
kitaya baby din
to
a tunanin su tun duk da ya dauko asali ne tun daga can zamanin da har su Egypt da sauransu duk sun yi wannan abubuwa kuma ba arewacin Najeriya kadai ya shafa ba har su kudanci da sauransu zaka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri shi ma kana
kaman kaciya kenan
ma kaman eto kaciyar ma yana cikin group din yankan gishiri to akwai sabuwa da suke yi a ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza
wato kamar za ta kame kanta amma cire mata abin da zai kawo sha'awa
sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki to shi ma yana da illa kin ga nan gaba idan ta girma wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wannan matsaloli to duk wa'annan ya kamata a ba mace 'yancin zaban abin da take so to akan yatta da ita kanta ma su wankan jego haka tana da yancin ta ce ba za ta yi ta da shi saboda yana kawo ma ya sama har zuciya ka tafi din hard feeding
ba dole bane dama mu sai tayi wanka
ba dole bane ba ma a san wankan jego saboda wankan jego yakan kara ma yakan sa shi zuciya wato heart ya kara mai aiki sai ka gaye ta aiki yana har ya zo ya kasa to sai kaga bayan kwanaki kadan wata kafin ma 40 ta fara kumburewa yana haifar da ciwo sosai wannan har a rasa ta don shi mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata majininta ya hau tun tana da ciki wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da ciki wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance gashi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba bayan kuma wayannan abubuwan su ne za su kara mata jini a jiki ta taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalan da ta shiga sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai kara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su karu su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka mace da ta haihu tana buƙatar iska mai kyau saboda wasu bangarori na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki to sai kasance za a ce za a rurrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauransu ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya rika ɗibanta ga rashin jini a jiki wani ma sai kaga ma an samu suna suma haka da sauransu sai kuma a koma a garzaya asibiti haka kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce daga gaba daya daki ya tunnike bayi ma babu ma iska gaba dayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa yayi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka wayannan abubuwa na al'adu a tambayi masana abin da ba sani ba wurare da yawa kamar yanzu mutane da ke zaune kasan waje haka da sauransu ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke
to kina nufin nan kadai ake wankan jego
yawanci kamar nan kadai ne ake wankan jego even though su din ma suna amfani da dan ruwan zafi haka sai za su dan sha ruwan dumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauransu wanka da ruwa daidai misali ba daifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana wanka da ruwan dumi haka kadan daidai sannan kuma tana dan wanke gabanta da ruwan dumin ma saboda ko ina gabobin jikin ta a bude suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba
ba irin wannan tafasashen da yake da ruwa
ba tafasashi ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau
to ta da yancin ta ci abinci
shine ma abin da ya kamata a bata wanda zai mai da dukkan wasu abubuwan da ta lose a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kamar taɓin ƙwaƙwalwa muna ce mishi peripheral psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin psychiatry wato taɓon ƙwaƙwalwa da zai iya samun mace dama ko da ma lafiya lau komai lafiya ta haihu ana ce mishi peripheral blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana buƙatar hutu tana buƙatar goyon baya na wurin mijinta da ƴan uwan miji gaba ɗaya ya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da babin ballanta na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyon baya a taimaka mata wurin rike yaro
ko sabon rayuwa zama uwa
rayuwa ne yawa da wurin shayarwa da sauran
haka
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma domin jin cigaban tattaunawar
likita mu koma baya ga maganar haihuwa kin ce mace tana da yanci ta zabi lokacin haihuwa da kuma yawan ƴaƴan da za ta haifa to wani bangare ta yaya za ta wato kaddamar da haka ya wannan yanci nake a wurin ta ya ina ne daidai yancin nata maganar ƴaƴan da za ta haifa kuma wani mataki za ta iya dauka
to kamar yadda muka yi magana cewa ya kamata ta dau matakin yi ma shi abokin zaman nata bayani cewa gashi ga abin yadda muka fuskanci rayuwa ga abin da muke yi a mu manoma ne kuko mu kaza ne ko kuma a muna makaranta da sauransu ya kamata mu ba kanmu lokaci kaza za mu fara haihuwa to haka kuma aka fara haihuwa ta nuna mashi cewa mace tana da matsaloli da yawa da zai iya faruwa da ita idan ta dubinci take haihuwa kurkusa haka especially ta fannin jini din bata ga mai da jinin da ta zubar ba ta ƙara samun wani cikin to wannan ya kamata tsakanin su ne masu ma'aurata din ko kuma wanda take tare da shi partner dinta su yi ma juna uzuri ta yi mashi bayani yadda zai gane sannan su san adadin su duba yadda rayuwa yake yanzu ba wai mun ce wai yawan yaran bane yake kawo talauci da sauransu a'a yadda ma za ka tarbiyyantar da yaran da sauransu shi ma yana da wahala yanzu so su zauna su yi magana tsakaninsu ne wannan idan ta mai bayani da kyau sai dai inda ya bijire ya nuna cewa a'a shi fa bai yarda ba kuma abin yanzu zai taba lafiyarta to nan kuma za ta iya kai shi gaba kamar su organizations da muka ce ko kuma likitoci ma in ta zo za a iya yi mishi bayani yadda zai gane bayani na fahimta kamar idan ta kawo shi wurin ta kai maganan gaba idan bai gane ba ya zo ya samu likitocin za a mishi bayanin dukkan illolin da zai iya samunta da shi kuma nashi shi kanshi idan tana da ƴaƴa da yawa misali za ta iya ta kula da mijin
ba tare da tazara ba
kuma ba za ta iya ta kula da yaron da ta haifa da ba na farkon hankalinta zai koma akan karamin ne mai tasowa
da kuma wannan shi ma yana
kuma wancan shi ma yana abin nan sai a samu matsaloli da shi yaron da shi kuma shi kanshi mijin kuma idan aka samu matsala da yaron ya fara ciwuka da sauransu shi kanshi mijin ma zai samu matsala wurin kula da shi saboda resources din da zai amfani da shi yayi wani abin da shi za a koma ana biyan kuɗin magani da shi
to likita shi kanshi mijin ma zai samu
kulawar matar ba haka ne saboda ba za ta bashi attention ba tunda yara kanana ba za ta juya tana kula da wani
da babba ba mun yi magana akan wato yancin da matan suke da shi da kuma irin yaya lafiyar ta yake tun daga lokacin tasowar ta wato tashin balagar ta zuwa ɗakin miji da kuma fara haihuwa kuma kin ce bayan nan ma idan sun gama haihuwa akwai cututtukan da za su iya biyo baya ta sakamakon irin abubuwan da aka zartar lokacin da ake da ƙuruciya sai an girma kuma mace ta samu cututtukan da a lokacin ya kamata a ce hutu take yi na tsufa sai kuma ta haɗu da wayansu iftila'i na misali gida ciwon daji na mahaifa da sauransu dami-dami aka fi yi wa hawan ƙawara game da ƴancin da mace take da shi akan lafiyar jikin nata a nan arewaci
to yawanci gaskiya a da can auren wuri shine muke fama da shi amma jama'a sun fara ganewa yanzu an dan rage to some extent yanzu abin da aka fi ma hawan ƙawaran shine kamar maganar haihuwa da tazara yawancin mazajen za su ga su za su ki su understanding ba za su yarda ba ko da wurin wani zai ce shi sam ba za a yi tsarin iyali ko kuma shi sam ya riga ya san cewa idan an yi wannan tsarin iyali wani lokaci saboda wasu matsalolin da ke zuwa da shi wanda shi kuma akan nashi selfish interest din ba zai samu kusantar macen kusa kamar yadda zai idan ba ta yi ba kuma a ce wanda zai kawo masu jini ya dan burkice na wasu lokaci haka to sai kaga ya bijire ya ce shi a'a shi ba za a yi ba kawai ko kuma akwai wanda zaka ga su dai suna son da iyaye ne ko baki mai da lafiyanki ba zai ce dole sai an yi shi to ba a duba nata yancin kawai ita dai dole ta bi abin da shi yake so yawanci zaka ga mazajen za su kawo su a duba sura antenata ciki da sauransu amma aka zo magana haihuwa za a ce a'a akwai wata gwaggwar shi wanda ita ma ai haihuwar ta goma kuma dai a gida ta yi
to an fi son
a zauna a gida in ga magana haihuwa da maganan tsarin iyali ne yawanci shine har yanzu ake samun matsaloli akan su ba a ba su yancin su wani abun kuma da yake shi ma auren haihuwa da ake samu shine idan aka kawo mace a wani mijin ya yadda ya kawo ta an duba lafiyanta har aka kai lokacin haihuwa to antenatal kuma ya kawo ta haihuwa to amma zai kasance ko dai auren haihuwa shi ba zai mai da hankali akan magunguna ba kaga ai ta neman shi ana neman wannan magani ba za ka same shi a wurin ba duk abin da ya kama da sai taba jiwon shi a wannan zama akwai matsalan poverty to amma kuma ya kamata mace idan dai ya dauke ta da muhimmanci tun tana da ciki kafin wata 7 akan ba da shawaran ka fara saving kana tara wani abin da tunda idan abu ya jiro za ka iya ka dauka nauyin shi wani ma za ka ga akai an ce a'a yanzu dai mace ba za ta ma iya haihuwa ba aiki za a mata sai ya tsalle ya ce a tafi ba za a yi wannan aikin ba shi sai dai a batta ta gwada haihuwa ko kuma ya dauke ta ya je nan duk a wannan yawon da yake nan ya kauce ma wancan din
kuma tana cikin wannan
azabar nan za a yi ta yawo da ita har a je ma wannan matsaloli kamar su yoyon fitsari duk sai su bijiro da sauransu kaga an danne mata haƙinta har an samu wani ciwon sannan shi din ne idan ta samu wannan yoyon fitsari zai ce shi ba zai iya ba sai dai iyayenta su dauka nauyi to ya kamata duk a kiyaye a san cewa mace wata halitta ne na musamman da ya kamata a kula da ita
to wani kira zaki ga mata domin su dauki himmar da kuma azamar kula da ƴancin da suke da shi na maganin lafiyar jikinsu
kira da zama mata shine farko dai su ma san me suke da ƴanci a kan shi iyayenmu mata da mu kuma mata wanda muke kula da masu tasowa da su ma yaran da suke tasowa ya kamata kowa mu san rights din mu wato ƴancinmu na game da auratayya na game da lokacin da ya kamata a yi aure mu san kuma rights din mu na game da haihuwa da kuma decision wato zartar da sanda za a haihu da kuma yawan adadin yaran da mutum yakan so ya haifa da kuma tazara tsakaninsu sannan a san rights na neman lafiyarmu
wato ƴanci
na neman lafiyarmu da suke da alaka da dukkan waɗannan abubuwa da za su bijiro a rayuwar mace wato haihuwa da sauransu da kuma neman binciken wasu ciwuwuka da sukan bijiro da bayan haihuwan duka ya kamata mu san su sannan kuma iyayen mata su ba mu goyon baya akan waɗannan abubuwa saboda ko da ma iyaye maza sun kawo shi su san yadda za su lallabi mazajen yadda za a yi musu bayani su gane a taimaka ma yarinya da ke tasowa kuma ya kamata kungiyoyi wanda suke da alaka da waɗannan abubuwan su fito su san meye da meye abubuwan da mata ke fuskanta ta campaigns ta zuwa makarantu
gangami
kala-kala su rinka yi asibitoci ma su rinka kokarin yin abubuwa kamar su wannan social media radio da sauransu sannan kuma gwamnati su ma akwai nasu rawan da za su taka wurin tabbatar da cewa abubuwan da suka danganci lafiya din in babu a sa su sun zama kamar free ba su zanto dai da sauki yadda kowa zai iya sami saboda yawanci maza ma da ke bijirewa kamar a ce ta wurin haihuwa din rashi ne yakan sa irin waɗannan abubuwa to amma in komai ya kasance da dan sauki za a iya samun shi da sauki to za a samu goyon bayan su da sauransu kuma gwamnatin ma ta sa hannu a cikin tallafin waɗannan abu
sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdul Karim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wanda ke gabatarwa cikin shirin nan yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdulkarim Yorfaniya. Yau na gayyato shahararren ɗan jarida kuma wanda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Zamu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau zamu duba ko zamu yi da kunu a Najeriya ana cewa dukunu anan Ghana kuma sai a ce da kunu. Assalamu alaikum barkamu da warhaka.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Hajiya Hafsa sai in ce ya aiki ya hidima.
Alhamdulillah.
Mutanen Ghana na kiran da kunu abincin Ghana ne da aka fi sani. A Najeriya ana cewa dukunu. Na dan ya fi shahara a nan birnin Accra. Wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi?
Wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu. Akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti da kunu. Sannan kuma akwai na Ankarawa waɗanda su mazauna Ankara kenan Accra ake ce masa da kunu. Amma a cikin yaren su ana ce mai komi.
Komi. Shi ne da kunun da ya fi shahara a duniya.
Kwarai kuwa gan komi. Shi ne da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara. Kuma idan kin je Najeriya yau da gobe saboda yanda ƴan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna saida jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa. Zaki samu matsaranki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya. Sai ka je ka jika. Zaki jika shi kwana biyu. To idan kika je kika jika kwana biyu, na uku
ana surfewa ko ba surfewa?
Ba surfawa. Ba surfewa haka ake jikawa. Idan kika jika kamar misalin kwana biyu, sai ki tsani. Kuma wata kila da zaki jika na akwai datti a kai. Kin ga saboda totun masara da abubuwan nan. Sai ki yaɗa waɗannan dattin da ke kai ki zudda shi. Idan kika zubar sai ki zubar da ruwan. Ki sake wankewa saboda datti. Sannan ki tsami. Idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki. To akwai su nika shi gari. Akwai wanda kuma za su yi nika sai su nika shi kamar kamu. Amma nikan garan ya fi. To da zaran kin zo gida sai ki dan kwaba shi da ruwa. Kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe. To da kin rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami. In yayi tsami sai ki dibi kadan cikin wanda da kika kwaba sai ki sa ruwa. Ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa dan kadan haka. Sai ki dora a wuta. Za ki saka cikin tukunya ne ki dora a wuta. Ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kamar ya kusa nuna.
Zaki tuka shi kamar tuwo?
Kamar tuwo kamar yanda ake tuka tuwo. Zaki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai sai ki sauke kasa.
Kada ki bari ya nuna sosai.
Kada ki bari ya nuna sosai. To idan kin dauko kika sai ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska. Idan ya sha iska sai ki dibi danyen wannan garin masaran nan da aka niko wanda shi wannan kika diba kika tuka. Sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffe ki kai ya mutsawa. Amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa. Daidai wa daida haka ki ya mutsa su. Idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau. To akwai ganyen masara da shi ƴan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol haka. Shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi. Akwai yanda ake yin sa ake mulmula shi. To amma idan baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana daura tuwo da shi zaki iya idan kin tinye shi kamar tuwo haka ball din nan sai ki saka haka nan ne sai ki saka shi a cikin leda sai ki daure. To tukunyan da zaki dora shi a ciki ki samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa. In baki samu ganyen masara ba in sun ma ne napkin haka mai dan sha'awa sai ki sa cikin tukunyan. To idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a da kunun da kika dundunkulan sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe. Yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna. Da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu. Kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya.
Ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi.
To su Ankarawa akwai barkono da suke nikawa. Da Asiya ki samu attarugun ki ne albasan ki da tumatur da ki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin Ghana kin gani
wato ayuwa da muka fi amfani da shi
eh wato muna ji
masa
a sanka da ki ganshi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da
na'am
sai ki nika shi barkono attarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumaturin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan
magi
da dan gishiri saboda dadin sa sannan shi kuma wannan da kuno ana ci da kifi kifi soyayya zaki ya ci da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi
to shi kifin ya ake dukowa ma a soyar sauransu
to kifi da kin san kala kala ne muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole sai kin kankare bayan sa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayan sa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma ki a cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
da lemun tsami
eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirin ki da wata kila dan cittan ki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
haɗe zaki hada ki ya musaki
eh zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kada zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki ya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunu kenan idan ka dauko da kununka ka ajiye sai ka dan bibo dan barkonon ka tanfa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka fayar ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka kaci kin gane in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da
shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka iya ci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kuno da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankon ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
ina jin sabon sati za mu yi batun shiton nan insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshen shirin kwalama ni Hawa Abdul Karim yau fani na gabatar babbar ba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.